sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 6 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam za ta ba mu kanin labarai.
Har ya zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisar dattawan Amurka ba a zabuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia dake kudancin kasar. A yau Laraba, ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilan Amurka za su yi wani zama a majalisar dokokin kasar don kidaya da kuma tabbatar da furu'un wakilan zabe bisa ga sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Jami'an leken asirin Amurka da ke bincike akan kutsen yanar gizon da aka yi a watan da ya gabata wanda ya shafi dubban kamfanoni da kuma cibiyoyin gwamnati da yawa sun yi gargadin cewa kutsen na zaman wani bangaren leken asiri da ke gudana wanda ta yiwu Rasha ce ke yi.
To madalla, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya majalisar dokokin kasar ta ce fiye da gyare-gyare 80 za ta gudanar a kundin dokar zaben kasar waɗanda za a kammala cikin watanni uku masu zuwa. Muna tafe da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke yin tarnaƙi ga fafutukar kawar da cin zarafin jinsi a cikin al'umma shine rashin yin shari'ar waɗanda aka tuhuma cikin lokaci, abinda har ya fara damun hukumar 'yan sandan Najeriya. Sannan kuma muna tafe da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama domin shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Har ya zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisar dattawan Amurka ba a zabuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia dake kudancin kasar. Bisa ga sakamakon da aka samu ya zuwa yanzu, ƴan Democrat na gab da samun rinjaye a majalisar, yayin da Reverend Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya yi hasashen samun galaba akan Senator Kelly Loeffler a zaben wanda aka yi a jiya Talata. Kafafen yada labaran Amurka sun nuna cewa Warnock da ke kan gaban Loeffler ne ya lashe zaben da kuri'u fiye da 40,000 yayin da aka kusan kammala kidayar kuri'un. A ɗayan zaben, ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Ossoff mai hada wasu shirye-shiryen talabijin shine ke kan gaban David Perdue na jam'iyyar Republican wanda ke neman wani wa'adin da sama da kuri'u 12,000. A yau Laraba, ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilan Amurka za su yi wani zama a majalisar dokokin kasar don kidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zabe bisa ga sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Dama wannan wani abu ne da aka saba yi, yana zaman mataki na ƙarshe bayan da wakilan zabe suka zabi Joe Biden a hukumance a ranar 14 ga watan Disamban da ya gabata. Abinda kuma ya zama wani abun gwaji ga ƴan majalisar jam'iyyar Republican da ke goyon bayan shugaba Donald Trump. Masu goyon bayan Trump fiye da 100 ke shirin kalubalantar tabbatar da sakamakon zaben. Bisa ga gyaran da aka yi a kundin tsarin mulkin Amurka na 12, dole ne dukkan majalisan su zauna don kidayar kuri'u da kuma tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zabe daga jihohi 50 na Amurka da gundumar Columbia a hukumance. Ana nada wakilan ƴan jam'iyyar Democrat da Republican daga dukkan majalisar dattawa da ta wakilai a matsayin masu kirga kuri'un. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattawan shine zai jagoranci zaman. Jami'an leken asirin Amurka da ke bincike kan kutsen yanar gizon da aka yi a watan da ya gabata wanda ya shafi dubban kamfanoni da kuma cibiyoyin gwamnati da yawa sun yi gargadin cewa kutsen na zaman wani bangaren leken asiri da ke gudana wanda ta yiwu Rasha ce ke yi. Sanarwar wanda hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da hukumar tsaron CISA da ofishin daraktan hukumar leken asirin Amurka da kuma hukumar tsaron NSA suka fidda a jiya Talata ita ce sanarwa ta farko da jami'an Amurka suka fidda a hukumace da ke alakanta lamarin da wata ƙasa. Ta kuma tabbatar da kalaman da wasu manyan jami'ai da ƴan majalisa suka yi a baya waɗanda suka ce hujjoji na nuna yatsa ga Rasha. Lamarin ya nuna cewa aikin kutsen fasahar APT ne wanda ta yiwu ya samo asali daga Rasha shine ya janyo galibi ko kuma dukkan kutsen yanar gizon da aka gano an yi kwanan nan a cibiyoyin gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba a cewar sanarwar hukumomin tsaron da na leken asiri.
tunan ba da jimawa ba Maryam za ta kawo mana karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji a farkon shirin majalisar dokokin Najeriya ta ce fiye da gyare-gyare 80 za ta gudanar a kundin dokar zaben kasar wanda za a kammala cikin watanni uku masu zuwa yanzu haka fiye da shekaru 10 kenan majalisar dokokin ta Najeriya ba ta yi aikin gyaran kundin zaben ba wanda ya kamata ana yi bayan kowace shekara hudu to sai dai masu manzarta harkokin zabe a kasar na cewa akwai bukatar ilmantar da ƴan Najeriya kafin aiwatar da gyare-gyaren daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana
fiye da shekaru 10 kenan majalisar dokokin ta Najeriya bata yi aikin gyaran kundin zaben ba wanda ya kamata a rinka yi duk bayan shekaru hudu sai dai a wannan karan majalisar ta dukufa domin ganin ta sauke wannan nauyi kafin zaben shekara ta 2023 sanata Ibrahim Shekarau dan kwamitin majalisar dattawa ne mai kula da ayyukan hukumar zabe ta INEC
an kafa technical committee dan committee ne tsakanin committee INEC na senators INEC the house of reps zamu je mu zama na musamman zamu je mu killace kanmu sai an bi kowace tsara sai mun gama wannan dan fatan mu shine mu gama wannan kafin a dawo hutu sannan abinda muka fito da shi daga wannan committee shi za a mika senate su ma house of reps kai a tattauna fatan mu shine nan da wata uku a samar da gyare-gyare
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano ya fayyace alfanun gudanar da gyare-gyare a kundin zaben kasar ta Najeriya.
Abubuwa da yawa sun faru tun daga sanda aka yi wa wannan kundi kwaskwarima zuwa yanzu. Alal misali a 2011 an gamu da tashi-tashin hankula sosai bayan zaben wannan shekarar. To da ya kamata a ce ana an yi nazarin me ya janyo waɗannan tashi-tashin hankulan. Waɗannan irin ƙa'idoji za a samar kuma a ɗaure musu gindi da doka haka kuma a 2015 an yi zaɓe lami lafiya babu wani tashin hankali kuma an yi abin da ba taɓa gani ba na gwamnati mai ci ta yadda ta faɗi zaɓe ta baiwa jam'iyyar da ta ci mulki to da ya kamata a ga me yi ba yi ba da irin wannan nasara amma sai a ba yi ba saboda haka a zaben 2019 sai gashi an gamu da kusan warwarewar tufka
sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a zauren majalisar dattawan Najeriya na cewa
kamata yi majalisun nan namu su fito da bangarorin nan da suke tsammani mutane suna korafi a kansu misali idan akan magana inconclusive ne sun san mutane suna korafi menene ra'ayin mutane akan magana gyara a'a idan ka zo ka je ka tarar a makaranta daya akwai akwatuna wajen guda 30 40 50 akwatu mai cin mutum 500 a wuri daya saboda ka duk lokacin da aka tashi wannan ina kawo rashin tsaro saboda ka ni tunani na shine su fito su baje mana waɗannan a cikin jaridu mu ga waɗannan areas din ne ma mu kuma a lokacin nan watakila mu waɗanda ba a majalisar muke ba in akwai wani gudunmawa da zamu iya bayarwa sai mu ce a'a majalisa ta manta da bangare kaza waje ya kamata ta duba tunda akwai lokacin da za su kira mutane a abin da ake cewa public hearing
sabon daftarin zaben shine zai fayyace yadda babban zaben Najeriya zai gudana a shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karshen labaran duniya
Wani gari a arewacin Siriya na ƙara zama wurin da ake ba ta kashi tsakanin kungiyoyin da ke samun goyen bayan Turkiya da dakaran da ke samun goyen bayan Amurka a daidai lokacin da ake fargaban sabon farmakin Turkiya a wurin. A cikin ƴan makonnin nan, fada a wuraren arewacin garin Ain Aisha ya ƙaru inda mayakan Siriya da ke samun goyen bayan Turkiya ke kaiwa dakaran Siriya da ke samun goyen bayan Amurka na SDF hari. Rikicin dai ya tilastawa dabban farar hula a Ain Aisha tserewa daga gidajensu a yayin da ƙauyukan da ke kusa faɗan ya rutsa da su. Mayakan SDF da Kurdawa ke jagoranta wato manyan abokan hulɗar Amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addan IS su ne ke riƙe da galibin garin na Ain Aisha. Amma Rasha da ke goyon bayan gwamnatin Siriya sosai na da sojoji a yankin. Sama da 'yan gwagwarmayar rajin demokradiya 50 aka kama a birnin Hong Kong a yau Laraba saboda sun karya wata dokar tsaro ta birnin mai cike da takaddama a cewar kafafen yada labaran yankin a wani farmaki mafi girma da aka gani akan 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic a karkashin sabuwar dokar kaman da aka yi a birnin da ake hada-hadar kasuwanci a nahiyar Asia ya hada da wasu sanannen 'yan jam'iyyar Democratic da tsofaffin 'yan majalisa wato James Toe da La Chung Ting da kuma Lester Shum a cewar shafin yanar gizon jam'iyyar Democratic da kuma gidan radio da talabijin din Hong Kong wato RTHK nan take dai 'yan sanda ba su mai da martani ba shafin Facebook din jam'iyyar Democratic ya ce 'yan sanda sun kama 'yan gwagwarmayar ne saboda sun yi wani zabe mai zaman kansa da aka shirya a shekarar da ta gabata dan zaben 'yan takarar da za su tsaya musu a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da ke tafi abinda gwamnatin Hong Kong da Beijing suka yi gargadin cewa ta yiwu ya sabawa sabuwar dokar a lokacin
an ga Sheikh Maryam Dauda to har yanzu a Najeriya daya daga cikin abubuwan da ke yin tarnaki da fafutukan kawar da cin zarafin jinsi a cikin al'umma shine rashin yin shari'a waɗanda ake tuhuma cikin lokaci abinda hukumar 'yan sandar kasar ta ce yake damun su rundunar 'yan sandar ta nuna damuwa ne akan ganin cewa wannan zai iya kawo kalubale ga kokarin da take yi na binciken laifuka da take kaiwa kotuna daga Sokoto ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani
So da yawa jama'a kan koka musamman waɗanda suka fada tarkon cin zarafi akan ganin kamar ba a son yi musu adalci idan sun je wurin shari'a.
Na mutane 7 a cikin unguwa suka lallata mini yarinya. Court din da aka tura mu sai tace ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci sai ga su one by one din su ana sako su.
Rundunar 'yan sanda ma ta nuna damuwa akan ganin cewa wannan yana son yin tarnaki ta kokarin da take yi na binciken laifuka da take kaiwa a kotuna. Muhammad Mustafa shine mataimakin babban inspector 'yan sanda mai kula da yanki na goma da ke da ofishi a Sokoto.
Dan ba amfani a ce 'yan sanda sun yi bincike case. An samu an gyara an yi case da sai an kai kotu. Kuma a zo a samu wani tangarda wajen abin da ya kawata ya ce wajen kotu. Ko kana ko kotu duka su ma suna na wani musulmi game da bincike 'yan sanda ya kai su fada mana. So akwai bukatan hadin kai ba daya dukan mu.
Sai dai babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a a jihar Sokoto barista Suleiman Usman San ya ce ba haka abin yake ba domin ba a yi wa shari'a hawan kawara
ba zai yiwu ga tsarin mulki na ƙasa ba a cikin haƙƙin mutum na ɗan adam a tsarin mutum fiye da awa 24 ba idan akwai kotu wannan ariyar da aka kama shi tsawon kilomita 40 wasu laifuka kuma saboda nauyinsu da girmansu ba a iya hukunci kan su ko bincike cikakke ingantacce nasu wani mataki na 'yan sanda kamar matakin division so a lokacin da aka tuma in aka aje mutum ayi mai ajewa ta jiran bincike da kuma shawarar babban lauyan gwamnati kan ko a tuhume shi ko kada a tuhume shi to a cikin wajen nazarin da muke yi tunda muna duba dokoki muna duba shedu ingancin shedu nauyin shedu saboda wajen tabbatar da rahi na farko sai ka kawo shedu ingantatta wadda doka ta yaddata sannan bayan ingancin ta akwai mudda ta shedu ta nauyin ta da zaka kawo to haka ita shari'a take abinda mutane ke tunani kawai doka da shari'a ta zama kimislimis
to wata kila dan lokacin da aka bayyana wannan bincike da ba da rahoton ki wanda aka bada bailin na ana bada bailin
ana bada baili to tanna ake duba a ga waɗanda laifin hukkan su ba su da tsanani kuma an samu waɗanda za su tsaya musu
bisa ga irin waɗannan matsalolin ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ke faɗi tashi wajen ganin cewa ta faɗakar da jama'a akan sahihan hanyoyi na samar da kwakwaran shaida idan matsala ta auku kamar a zuriyar shari'a kamar yadda kakakin kungiyar a Sokoto Faruk Sahabi Sayan ya bayyana lokacin da suka ziyarci ofishin mataimakin babban inspector 'yan sanda yanki na goma
domin ganin cewa an rage waɗannan laifukan da ake yi kamar irin rest da ake yi harka abin da ya shafi sasanci tsakanin makwaci da makwaci mata da miji sannan kuma da sauran wasu laifuka waɗanda ake aiwata domin ganin cewa ko an ba da haƙƙi ga wanda yake da haƙƙi akan kowane al'amari
cin zarafin bil'adama dai abu ne mai munin gaske wanda kungiyoyi da hukumomi a duniya ke fafutukar ganin cewa an kawar suwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
gaida Muhammad Nasir da aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku da gyara zama don shirin mu na gaba. Assalamu alaikum sauraro. Barka da mai cinye ku, barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muhammad. Shine mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon yammaci a yau ya karbi bakuncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyin mata Rashin Jihar Kano, da Hajja Umma Umaru, ɗaliba kwalejin yanki da mutunta ce Zaria a Najeriya. Kuna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu. Ga kuma amsar da ta bani.
To ita da wannan kungiyar tamu ta kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba. Kuma abinda zamu duba wannan kungiya ta samu asalin ta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa. Wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara. To duba ka tambaye ki malama Aisha, eh gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa. Yanda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa 4 ko da haka ma mutum zai ji. Kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta. To amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika. So za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu kai yanda ya kamata a ce mun kai ba. Tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a bangaren lafiya, har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, zaki ga alƙalama sun shallake hankali. Zaki ga anan mace bata samu ci gaba ba, saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari. Mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a, za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya, za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate, za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne, saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure, kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu.
Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali, Hajiya Umma?
Maza suke irin wannan abu su dama zan ce kamar su haka suke ba su su gane cika ci gaba. So dole matan za ta samu inda za ta nemi za ta kai karan shi za a kwata mata kincinta ko sana'ar tana yi a gida. Abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za ka hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema. Amma dole ta nemi hanyar da za ta mishi magana so dan wani abu a gida ba ma sai ta cikin ko a cikin gida ne take dan yin abin taro ko ba sai ci gaba Allah ya hore mata da yaddansa. Amma a lokacin sai shi gani mazan wani lokaci sai shi gani tana yi amma kuma suna kokarin su hana. Amma in ta ci gaba da lallaɓa shi tana mishi magana Allah sai duba ta kanshi da ta ci nasara. Wannan bankin ga asirin ta ya rufu shi ma asirin shi ya rufu.
Samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista.
Wani a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an bacce da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ci mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence. Wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada ya yi mata wannan economic violence ya hana ta abin da ya hankin ta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren mama madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini. Za ki ga malamai masu faɗakarwa, malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi a kan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙinsu. So a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai. Yes, da saura ba za a ce an samu cigaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyanmu na rayuwa maza za mu ce har yanzu gaskiya muna baya.
Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista?
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa. Kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu wanda kuma da aka banke diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata. Kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da ƴaƴanta da irin waɗannan makamancin abubuwa.
Hajiya Umma,
yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa. A misali yanzu mace tana da wanda zai mata amma Allah bai ba shi iko idan bukatun shi zai sa ta cikin hali da za su fi hannun irin waɗannan mutane saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata kuɗi ko kuma ta je ta ci bashi kila abinci ne ko kila sutura ne amma tana bukatar ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani guri na bukata za ta je ta yi aiki a biya ta ita ba ta samu irin aiki ba ne aka kawo ɗan da gaya mata kawai akwai aiki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take sai ta rashin ga hanyar sauki na kawai in je kin a halin nan ita ba ta samu wani irin aiki ba ta
ma'aikatar sashen Hausa muryar Amurka. Musamman bakin barista Aminu Kusai da Hajiya Umu Umaru. Da wacce ta sada mu da Jimmy Levens Question, ni Aisha Mukansu ke da fatar alheri.
Da Aisha Mu'az, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad, yace salam editor, don Allah ku bani dama ne kira ga ministan ilimin Najeriya kuma jigo a jam'iyyar APC na jihar Bauchi, Malam Adamu Adamu, ya gyara salon jagorancinsa ganin yadda ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar Bauchi ke korafi akan shi. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da suka dace. Amin summa amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga suka ce kirkiro manhajar yin katin shaidar ɗan ƙasa da NIMC kai hakan yayi daidai, domin kuwa hakan zai kawo sauƙin cunkoson jama'a a wuraren yin rajistan katin. A sakon Hassan Dogon Faci Batsari yace assalamu alaikum BOA Hausa, fatan alheri gare ku, don Allah ku bani dama a yau in yabawa Alhaji Abdul Baram Malumfashi wanda ya sadaƙar da dukiyar shi domin tallafa mu matasan ƙaramar hukumar Malumfashi ta hanyar gina wurin koyar da sana'o'in hannu tare da samar da kayan aiki. Tabbas wannan kokari da wannan bawan Allah yayi abin a yaba ne. Muna fatan Allah ya saka masa da alheri. Sakonmu na gaba ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce muna jajantawa al'ummar kasar Niger kai kisan gilla da ƴan ta'adda suka kaiwa mutan kasar su. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa aljannatu Firdausi ce makomar su, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai sakon Malam Husaini dan wace karasuwa yace salam BOA Hausa, gaskiya matakin gwamnatin shugaba Buhari na ƙara kuɗin wutar lantarki a daidai lokacin da Malam Talakan Najeriya bai fi ƙarfin abincinsa ba, wannan samsam ba daidai bane. Don haka ya kamata gaskiya a sake duba wannan lamari da idon basira don rage raɗaɗin bakin talauci da mana katutu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alimodu Admo Baga yace salam BOA Hausa, ina matuƙar farin ciki da yadda abokan hamayyar Saudiya wato Turkiya da Iran suka haɗa kai da ƙasar Qatar wadda Saudiya ta ƙaƙabawa takunkumi, domin ita Saudiya ta kasance ne yar amshin shatan Turawan yammacin duniya da kuma uwar gulma a cikin ƙasashen Larabawa. Sau madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Har yanzu a yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta yi jinjaye a majalisar dattawan Amurka ba a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. A yau Laraba, ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilan Amurka za su yi wani zama a majalisar dokokin ƙasar don ƙidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Jami'an leƙen asirin Amurka da ke bincike kan kutsen yanar gizon da aka yi a watan da ya gabata, wanda ya shafi dubban kamfanoni da kuma cibiyoyin gwamnati da yawa, sun yi gargaɗin cewa kutsen na zaman wani ɓangaren leƙen asiri da ke gudana wanda ta yiwu rasha ce ke yi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leather Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binti Estere, da ke muku fatan alkhairi ma assalam. Yanzu kuma sai a dakacin shirinmu na yau da gobe. Thank you.